This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka. Wannan karan Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 22 ga watan 9 shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun fara daukan matakan tsaro yanzu da ake shirye-shiryen bukukuwan sallah. Muna kuma dauke da rahoto akan ziyarar da wata tawaga daga Bankin Duniya fannin tsare-tsaren ayyuka daban-daban ta kai Jamhuriyar Nijar game da wasu shirye-shirye. A yau ne shugaban Majalisar Dokokin Najeriya ya cika alƙawarinsa na zuwa kotu, inda rahotanni suka nuna cewa wajen ministoci, wato wajen sanatoci 50 ne suka raka shi. Ko me hakan yake nufi?
Kai wato shine bala'in da ya same mu a Najeriya kenan, wanda duk wani lokaci wani ya aikata laifi in hukuma na neman shi ne zai kare kan sai ga an ko dai a siyasantar da abin ko a kabilantar da shi ko kuma a kawo masa wani ainihin launi na addini.
Yau muna son jin ra'ayoyinku akan wane darasi ne kuke gani za a koya akan shari'ar shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 2022055655. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Dakarun kasar Burkina Faso sun shiga Wagadugu babban birnin kasar domin tattaunawa kan miƙa wuya da shugabanninmu da suka juye mulki suka yi, yayin da jakadan Faransa ke bayyana cewa an saki shugaban kwankwariyar kasar Michel Kafando. Wata sanarwa da sojojin kasar suka fitar ta ce dakarun sun ɗauki wannan mataki na shiga birnin ne domin kawo ƙarshen takaddamar da ta ɓarke bayan juye mulkin da suka yi saboda kada a zub da jini. A jiya Litinin, shugaban waɗanda suka yi juye mulkin General Gilbert Diendéré ya faɗa a wata sanarwa cewa zai miƙa mulki idan ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO ta kammala taron da take yi a Abuja, babban birnin Najeriya. General Diendéré, wanda bayan juyin mulkin ya tsare shugaba Kafando, ya nemi mutanen ƙasar su yafe mai, tare da jaddada cewa yana shirin miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, Diendéré ya ce baya so a zubar da jini a wannan takaddama.
Ministocin cikin gida na kungiyar tarayyar Turai sun amince da wani tsarin yadda za su raba bakin haure 120,000 a tsakanin kasashe 28 na kungiyar. Sai dai an cimma wannan matsaya ce ba tare da amincewar wasu kasashen nahiyar hudu ba. Waɗanda suka amince dai sun sami gagarumin rinjaye yayin da ake tunkarar taron koli na shugabannin kungiyar nahiyar. A wannan taron na koli ake sa ran kuma kasashen gabashin Turai da suke adawa da tsarin raba bakin hauren za su bayyana fushinsu akan matakin da aka ɗauka. A cewar Prime Minister kasar Czech Bohuslav Sobotka, akwai buƙatar kasashen kungiyar su ci moriyar 'yancin gashin kan da suke da shi, domin ya kamata ya yi a ba su dama su ɗauki shawarar kansu. Ƙasashen Czech da Hungary da Slovakia da Romania ne ke da adawa da tsarin yadda aka kasafta bakin hauren, yayin da ƙasar Finland ta hau kan kujerar 'yan ba ruwanmu. Aƙalla bakin haure kusan rabin miliyan suka tsallaka teku a wannan shekarar domin zuwa yankin Turai a ƙoƙarin gujewa rikice-rikice da matsanancin talauci, kuma kashi 40 daga cikinsu daga ƙasar Siriya suke.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a filin sokar jirage a Yemen sun ce shugaban kasar Abdurrabbu Mansur Hadi, wanda ya yi ƙaurar watanni shida ya koma birnin Aden da ke kudancin kasar. A watan Maris, Hadi ya fice zuwa Saudi Arabia yayin da 'yan tawayen Shia ke ƙoƙarin kaiwa ga inda ya fake a birnin na Aden. A makon da ya gabata ne Majalisar Zartarwar Kasar ta koma kasar bayan watanni da ta kwashe ita ma a Saudiya, inda take gudanar da ayyukanta da zimmar maido da zaman lafiya a ƙasar ta Yemen. A dai bangaren kuma jiragen yakin Dakarun haɗin gwiwa da Saudiya dake jagoranta sun yi lugudan wuta a wata unguwa dake babban birnin kasar inda suka halaka mutane 20 kamar yadda wasu mujoyin asibiti suka tabbatar. Wadanda suka shaida lamarin sun ce har-haren sun kaikaici wani yanki ne na Sana'a inda Iraniyawa masu goyen bayan Houthi ke zaune.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Hukumomin tsaro a Najeriya sun bayyana irin matakan da suke dauka don tabbatar da an yi bukukuwan sallah cikin lumana. Ga Hassan Maina Kaina daga karin bayani.
A san haka mutane su kwantar da hankalinsu kuma da yadda Ubangiji fata muke za a yi bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali. Amma duk da haka dai ba za mu fasa dana ta mu jama'a ba cewar a dau maganar tsaro da muhimmanci sannan kuma a ba jami'an tsaro haɗin kai because akwai wasu matakai da za a ɗauka saboda mutane za su ga kamar an takura musu ba haka ba ne ba. So ake ya kasance dai an tabbatar da tsaro yadda ya kamata.
Kin rundunar sojan Najeriya kenan kanar Sani Usman Kuka Sheka ke bayani dangane da irin shirin da suke yi wajen tanadar da tsaro a lokacin bukukuwan sallah musamman a yankunan da ake fama da tashin hankali na Boko Haram. Shi ma kuma shirin yan sanda na babban birnin tarayya Abuja ya yi wa yan jaridu bayani dangane da irin shirin da suke yi kamar yadda mai magana da yawunsa ASP Mansha ya mun karin haske.
Musamman saboda rubutun sallan wani jami'in mulki mun sa matake a kasa wani za mu tura yan sandan mu wanda suke farin kaya da wanda suke kuma cikin uniform da filin idi kenan saboda da barin a kasa amma tabbatar da cewa koyan tsaro a kasa.
An san cewa jami'an tsaro suna amfani da dawakai da kuma karnuka wurin gano masu laifi. Ban sani ba ko wannan karan za ku yi amfani da dawakai da kuma karnuka?
Ai duka yau zan da muke aiki da kayan aikin mu ne duka ko? Na duk zamu duka za a duka mun su duka ga guran da ya kamata.
Dr. Muhammad Elnur Dongel wani masanin tsaro ne a Najeriya ya yi jan hankali ga yan Najeriya.
Dole mutane su kula shiga inda za su tafi ga tafiyar mutane don a kula ko akwai baki inda suke zuwa ana yawo da sauran su ya kamata kula da mutane a ga tafiyar mutane wurare kuma bai kamata a ga mutum da wani abu a hannun shi ya zo ba ko a zo shiga wani gu ba tambaye shi ba.
Yake lokacin bukukuwa irin wannan akan yawaita tafiye-tafiye a Najeriya. Shugaban kungiyar ma'aikatan sufuri na kasa Kumar Suleiman Adamu Danzaki ya ce su ma suna shiri a nasu bangaren.
Matakan tsaro har yanzu kamar yadda muke yi ba mu fasa ba. Muna nan muna baza yaranmu tashoshin mota idan mutane sun zo mun yi sa'a saboda wancan lokaci muna cikin din kayayyakin mutane kamar a kiyafo.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bar mu leƙa jamhuriyar Niger inda wani shiri da ke kula da ci gaban kananan hukumomi da ake kira factory ko factorwa da Faransanci ya shirya wani taron bita tsakaninsa da magadan garuruwan da yake tallafawa. Taron dai an shirya shi ne a ƙarƙashin jagorancin wata tawagar bankin duniya. Ga Yusuf Abdullahi daga Yamai da ƙarin bayani.
A ziyarar da tawagar bankin duniya a ƙarshen jagorancin shugaban tsare-tsaren ayyukan proje daban-daban na bankin duniya, Suleiman Fofana ta kawo a jamhuriyar ta Nijar ta tattauna da magadan garuruwa 125 da ke samun tallafin wani proje da ke kula da bunƙasar da ƙananan hukumomi da ake kira factorwa. Domin jin inda aka kwana a game da yadda proje ɗin yake gudanar da ayyukansa a shekaru biyu da kafuwarsa, Abu Zaid Almu, magajin garin Komin ɗin Ilela da ke cikin yankin Tawa, ya bayyana cewa a shekaru biyu da kafuwar wannan proje ɗin, Komin ɗinsu ya samu tallafin kuɗaɗen da suka kai miliyan 128 na saifa, kuma sun yi amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen gudanar da ayyuka daban-daban na bunƙasar da komin ɗin nasu.
Na farko mun sa cikin gandun daji don kiraya mahallin. Shi ne yanzu haka akwai wata makaya da gare mu can cikin da'irar Ilela da aka ce ma a je mu raba, inda an ka gyara eka 100 an sa cawa an suka itace. Dabbobi zuwa gaba za su samu cawa isassa yanda za su samu su kiwo kuma su rayu, su kuma mutane makiyaya su samu amfanin dabbobin nasu. Na biyu mun sa wannan arziki cikin hannu banki na ci maka dabbobi a cikin wannan ɗaki wanda aka ce ma na zon da fiye don ka nan mun ka samu banki biyu abinda an ka fatura ta kashe muna miliyan 25 wannan zancen raya karkara da neman kashe kuma abinda an ka kashe miliyan 26 na uku proje wanda mun ka samu babban proje shine fatura tana nan tana gina muna biro siege na komin ilela shi ko abinda an kasa cikin wannan siege miliyan 52 kenan kun gani abunda fakta kwara muna deja sai mu ce alhamdulillah.
To sai dai a wannan taron tattaunawar tsakanin tawaga ta bankin duniya da magadan garuruwa 125 da ke samun tallafin project din na factura, magadan garuruwan sun koka da tafiyar hawainiyar da project din yake yi kafin ya ba su tallafi. To amma nasa bangare Suleiman Fofana shugaban tawagar ta bankin duniya ya danganta tafiyar hawainiyar din da aiki da kaidodin
project. Di project di red ise regla en fait
wanda yayi maganar kafa project to ya zama wajibi a gare sa yayi batun aiki da kaidodin project din da za a kafawa to amma wajibi ne a gare mu bayan shekaru biyu da kafar wannan project mu yi waiwaye a dan tafiya dan haka muka ga ya dace mu shirye wannan taron tattaunawa tsakanin mu domin mu yi nazarin irin gyare-gyaren da zamu kawowa da za su iya ƙara kyautata aikin project din a shekaru biyu masu zuwa
pour améliorer la mise en œuvre du projet pendant ces deux années qui vont suivre.
Kimanin dai miliyan 24,000 na sefa ne, shi dai wannan proje din na factura zai yi amfani da su wajen bunkasar da kananan hukumomi 125 daga shekarar 2013 zuwa 2017. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyame, jamhuriyar Nijar.
To madalla, a yau ne shugaban majalisar dokokin Najeriya ko majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya amsa kiran da kotu ta yi masa bisa ga zarginsa da wasu laifuka da aka yi. To kuma ya tado wannan batun yanzu da yake matsayin shugaban majalisa? Tambayar da nayi wa Kabiru dan Ladi Lawanti, malami a jami'a Ahmadu Bello ta Zaria kenan, sai ya ce
wato abin da yasa za a iya cewa ba a tado da wannan maganan ba a da, nisan yawanci waɗanda yake zababba wanda ake kira executive suna da abin da ake kira immunity musamman shugaban ƙasa da gwamnoni, to zai wuya su je su fuskanci wata kotu don amsa irin waɗannan laifuka na farko kenan. Na biyu kuma ana danganta abin da siyasa, duk da dai shi shugaban ƙasa ya fito jiya ya ce shi a daina sa shi a cikin wannan abin, to amma wannan abin nashi bai rasa nasaba da siyasa da yake abubuwa musamman ma irin ƙasashenmu na Afirka suka taso irin waɗannan akan saurin danganta da siyasa. To amma kuma in kin duba ainihin laifukan da ya aikata ɗan, wato wani abu ne wanda yake wanda ya aikata ɗin waɗannan laifukan bai kamata a ce yana a matsayin shugaban majalisar dattawa ta ƙasa ba, wanda yake shi ne mutum na uku a irin ƙasa Najeriya. Sannan in kin kula ita jam'iyyarsu wadda ta zo kan mulki ta zo ne da wannan abun nan na canji, to in ana maganan canji ne bai kamata mutumin da ya yi ƙarya bisa rantsuwa ba, wato ya faɗi cewa yana da abubuwa kaza amma kuma a hakikanin gaskiya ba abubuwan da yake da su kadai bane kenan. To kin ga kenan duk mutumin da ya rantsuwa a bisa ƙarya to bai cancanci zamanto shugaba ba, wannan abun da ya kamata mutane su duba kenan.
To duk dai naji ka dan tabo batun siyasa, amma a siyasance ya ka fuskanci irin wannan dambarwar ganin shi da dan PDP ne yazo ya dawo jam'iyyar APC, wasu suna gani kamar har yanzu yana da aqidin PDP bai cancanta ba ko wani abu makamancin haka, ya kake ganin wannan abu?
Ai ta hanyar da yazo shugaban majalisar ma kin ga ai haka kai da jam'iyyar PDP ya gwasala ainihin jam'iyyar shi ta APC, wato ita jam'iyyar ta APC ta nufi wani wuri daban shi kuma ya nufi wani bangare daban, ya haɗa kai da yan PDP suka zaɓe shi zama shugaban majalisa. Amma dai duk wannan abin da ake magana kai ai ba shi bane, yanzu abin da kotu take magana shine akwai laifuka guda 10 da zai zo ya amsa, kuma yana buƙatar yanzu ya kare kansa. To ni a nawa ra'ayin ma ina gani a matsayin sa ma na shugaba a yanzu da ya kamata ya aje aikin sa ne saboda sai kotu ta gama bincike akai in yana da gaskiya sai ya dawo a zuwa saki watakila wani sabon zabe in ƴan majalisar ga irin wannan mutum ya cancance zaman to shugaban su sai ya zama shugaban su
haka sannan kuma mun samu rahotannin da suka nuna cewa kusan sanatoci 50 ne suka raka shi kotu inda ya je amsa kiran da aka mashi me zaka ce game da wannan goyen bayan da suka yi mashi
Aiwa to shine bala'in da ya same mu a Najeriya kenan wanda duk wani lokaci wani ya aika talefi in hukuma na neman shi ne zai kare kansa ga an ko dai a siyasantar da mun ko a kabilantar da shi ko kuma a kawo masa wani ainihin launi na addini in mutum ya zo ya aika talefi aka ce ya aika talefi ana tuhumar sa da ya aika talefi sannan ana bukatun ya zo kotu ya kare kansa ku waɗanda kuke ainihin karkashin sa bai kamata ku fito fili ku ce kuna goyen bayan sa ba
haba Najeriya
Malam Kabiru dan Ladin Lawantike nan daga Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani ko kuma wani darasi ne kuke gani za a koya akan shari'ar da ake yi wa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce 202-205-2655 amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Kwantagora. To injiniya me zaka ce game da wannan dambarwar da ake yi da shugaban Majalisar Dattawan Najeriya wani darasi ne?
Wannan dambarwar ma mun ga canji tun yanzu. Dan bamu taɓa ganin jami'an gwamnati kamar ake mai matsayi na uku a Najeriya ba ake an kashe ko sai yanzu gaskiya mu wannan mulkin general mun ga alheri mun ga cigaba.
To madalla injiniya daga Kwantagora mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Silija.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Da Alhaji Sani Komar Kangwar a Silija.
To Alhaji Sani, me zaka ce game da batun yau?
Wallahi abin yayi dadi da kyau da kyau. So saboda ya dama kai ya zo ne da ra'ayin PDP.
Me yasa kace
haka? Da PDP ba ruwanta da wannan. Saboda haka don Allah da Annabi abinda malamin da ya gama bayani yanzu na wancan lokaci akan sharhi din nan shine daidai idan mutum yayi laifi ka dakatar da shi tukun a mukaminsa. Mun ba wannan lokacin ba wannan abin da ya zakawo Najeriya yanzu ba mun ga canji. Allah ya ƙara mana baba lafiya, Allah ya ƙara mana jagoranci, ya rage Ubangiji su kuma waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lokaci, Allah ya tsare mu gabaki ɗaya.
To madalla Alhaji Sani daga Sileja mun gode. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Abubakar Muhammad.
To mallam Abubakar, da Allah ka dan rage sautin rediyon ka dan yana dan dawo mana dan ka ji mu sosai mu ma mu ji ka.
To ina jin ku.
To madalla mi ce gudunmuwarka?
Ina bayyana ra'ayina kan abu na Bukola ya yi, in dai da hali ya kamata a soke shi. In abu ne ya yi ba jam'iyya da ke taɓa yin haka a duniya.
Me ya sa kake gani ya kamata a sake shi, ko wani dalili kake da shi?
Saboda tun zaɓen shi ma bai ji ta hanyar da ya kamata a zaɓen shi a kaba ya haura kuma an same shi da almandana da har kusur ka sha.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Babangida mai tsaye ke abin nan ke yana ce daga Bauchi a Najeriya.
To Alhaji Babangida, wace gudunmuwa za ka ba mu akan dambarwar da ake yi a majalisar dattawan Najeriya?
Wallahi inda ma wanda zan bayar Allah Ubangiji wa a shugaban ƙasarmu Buhari albarka.
To Alhaji Babangida mun gode. Ina ga layinka ko ya goce ne ko ka gama bayani, amma dai muna cewa mun gode da ra'ayin da ka ba mu. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ina magana da Murtala mai kifi a Osheshi jihar Niger tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, me zaka ce game da batun yau?
Gaskiya abin da zan ce yau game da wannan al'amari ba abin da zan ce sai nuna farin ciki na. Inda wancan gwamnatin da ta shuɗe ne, wannan abubuwan da ya faru ina ganin shiru zaka ji ba wani abin da zaka iya zaka ji cewa gashi wannan shugaba ne ya taka doka na ƙasa a ce an kai shi ga hukuma kaga ya ji. Amma wannan da yake an samu sauyi yanzu ga wannan abu zai zama darasi ga kingin hukumomi da suke a Najeriya.
Na'am.
Nawa ra'ayi kenan.
To Malam Murtala, su kuma sauran jama'a fa meye kake gani ya kamata su koya akan wannan shari'a ko kuma tuhumar da ake yi ma shugaban majalisar dattawan Najeriya?
To gaskiya abin da ya kamata jama'a su koya abin da ya tashi tun daga kan kansila har shugaban karamar hukuma har zuwa gwamnoni ba abin da ya dace a gare su sai da su yi adalci.
To madalla mun gode kira daga Bauchi. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum. Na Maiduguri kana kan wato muna jan kai. To da wa muke magana?
Muhammad Bukar Dambaro Maiduguri.
To Malam Muhammad, wani darasi ka koya akan tuhumar da ake wa shugaban majalisar dattawan Najeriya?
Wannan ai abun daidai ne don saboda in yada gaskiya sai ya fita jama'a su shaida abun a sai a wanke shi sai ya koma aikinsa. Saboda haka wannan shi ne adalcin ai.
Na'am. To wani kira kuma za ka yi wa jama'a akan abubuwan da ke wakana?
Jama'a kawai su nasu su mana addu'a, Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa, kuma Allah ya zartar da adalci, kuma a yi addu'a da shugabanni. Shi ne ya kace abin da zan faɗa a cikin wannan maduri nan.
To madalla Malam Muhammad daga Maiduguri. Yanzu kuma bari mu je jihar Benue.
Boyi ne mai katako daga jihar Benue, wato kwa jihar Benue.
To Malam Boyi, me za ka ce game da batun yau?
wato Allah ne kawai ya tona asirin wannan bawon Allah din tun daga farkon zaben shi ya nuna ma APC muna zinci tun daga farko.
To Malam Boye, ina ga kamar layin ka ya dan goce, yanzu bari mu je jiha Gombe a gurguje.
Hello.
Hello. Wane ne daga Gombe?
Daga Gombe, a kira Tonga.
Hamza, to Malam Hamza, me zaka ce game da batun yau?
Nake ba.
Na'am.
Ainihin a bada kowa hakkin shi da hukuman shari'a da kowa da kowa ke kawo kasar nan ta zanna lafiya.
To wani darasi ka koya?
Eh.
To ga dukkan alamu ma dai lokaci kuma ya kawo jiki, Malam Hamza za mu ce sai kuma gobe za mu sake bada wata damar sai ka kira ka bayyana ra'ayinka. Jama'a anan za mu dakata daukar waya sai kuma gobe Allah ya kai.
To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. Wata kungiya mai fafikar fadin albarkacin baki ta kasar Ecuador mai suna Fundamedios, wadda aka kafa a shekarar 2006 ba da jima ba, za ta rufe kofarta domin gwamnatin kasar a ranar 8 ga watan Satumba nan da muke ciki ta yanke shawarar daukar matakan rushe kungiyar. John Kirby, kakakin ma'aikatar hakokin wajen Amurka, ya ce kasar Amurka ta damu matuka akan yadda hukumomi ke kawo wa jama'ar kasar cikas a wajen fadin albarkacin bakinsu. Rahotanni daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka na nuni da cewa a ƙarƙashin shugaba Rafael Correa an kafa wata hukuma a bisa doka da ke sa takunkumi da kuma tara musamman akan gidajen yaɗa labaru masu zaman kansu. Hukumar fabrikar haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce gwamnatin ƙasar Ecuador na fakewa da guzuma tana harbin karsana ne domin Fundamedios ta yaɗa abubuwan da gwamnatin bata so ba. Wani kwamiti mai kare 'yan jarida ya umarci hukumomin ƙasar ta Ecuador da ta gaggauta janye dokar neman hana Fundamedios gudanar da ayyukanta ba tare da wani katsalandan ba. Amurka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya na yin tir da yunkurin da ƙasar Ecuador ke yi na neman rufe bakin kafar da jama'ar ƙasar ke amfani da ita wajen samun bayanai. Amurka ta kuma yi kira da babban murya cewa ya kamata ƙasar Ecuador ta mutunta yarjejeniyar haƙƙin ɗan adam da haƙƙoƙin siyasa na duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ƙasar ta Amurka.
Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
To dakarun ƙasar Burkina Faso sun shiga Wagadugu, babban birnin ƙasar, domin tattaunawa kan miƙa wuya da shugabannin masu juya mulki suka yi, yayin da jakadan Faransa ke bayyana cewa an saki shugaban riƙon ƙwarar ƙasar Michel Kafando. Wata sanarwa da sojojin ƙasar suka fitar ta ce dakarun sun ɗauki wannan mataki na shiga birnin ne domin kawo ƙarshen takaddamar da ta ɓarke bayan juyin mulkin da suka yi saboda kada a zub da jini. Ministocin cikin gida na ƙungiyar tarayyar Turai sun amince da wani tsarin yadda za su raba bakin haure 120 a tsakanin ƙasashe 28 na ƙungiyar. Sai dai an cimma wannan matsaya ce ba tare da amincewar wasu ƙasashen nahiyar huɗu ba. Waɗanda suka amince dai sun samu gagarumin rinjaye yayin da ake tunkarar taron koli na shugabannin ƙungiyar nahiyar. A wannan taro na koli ake sa ran kuma ƙasashen gabashin Turai da suke adawa da tsarin raba bakin hauren za su bayyana fushinsu kan matakin da aka ɗauka.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobin Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mamman Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya bada umarni, da Mr. Suleiman Tarawale da ya haɗa mana sauti, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.